Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin da ke haskaka kila kan rayuwa da zamantakewar ƴan Afirka a sassan duniya musamman ma na ƙasashen Turai. A wannan makon, shirin ya yi nazari kan ire-iren ƙalubalen da yaran Hausawa da aka haifa a Turai ke fuskanta. Yayin da suke kokarin ganin sun iya harshen su na gado.
An aiki ni a Faransa. Iyaye na Hausawa ne. A gida Hausa suke yi. Na tafi a gida an wana da su ta taso daga gida sun zo. Na fi ziyaran su haka na soma fatan Hausa.
To sai a biyo mu don ji daga bakin matasa da fashin bakin kwararru kan matakan da za su iya taimakawa raya harshen uwa tare da daga darajar harshen na Hausa. Sunana Ramu Tagarba Baba. Madalla, to bincike dai ya nuna cewa a ƙasashen Turai yaran Hausawa na fuskantar cikas na musamman wajen iya magana da harshensu na gado. Duk da ƙoƙarin da iyayen ke yi wajen soma musu magana da harshen tun suna ƙanana.
Assalamu alaikum. Sunana Awwal Muhammad Sani Tunkaro. Ina da shekara 24, an aiki ni a Faransa. Iyaye na Hausawa ne, a gida Hausa suke yi.
Ban taba tafiya a Nigeria ko Niger, ban taba tafiya a Afrika, amma na karanta Hausa a nan da zumunta ina da iyaye.
To duk da haka, Awal bai kasa a gwiwa ba, ya ci gaba da kokari don ganin ya lakanci harshen na Hausa.
Na tafi a gida an wana da su ta taso daga gida sun zo. Na fi ziyaran su haka na soma fatan Hausa.
Ban na yi Hausa mai kyau amma ina amsawa.
To labarin Awal ya yi kama da na Sadiq Jibrin da shi ma iyayensa Hausawa ne amma haihuwar Ingila da rudin tashi a tsakanin al'adu biyu mabambanta. Ya haifar wannan kaso.
Well, my mom speaks to me also. I understand what she's saying. She speaks by her face. I understand what she's saying, but she told me not to repeat what I was speaking.
Yace idan mahaifiyata na mun magana da Hausa, ina fahimta. Kawai na mayar da yaran Hausan ke bani wahala. To harshen Hausa dai ya ci gaba da bazuwa cikin hanzari a duniya. Yanzu ta kai Hausa na gogayya da dukkanin manyan harsuna a duniya. Hausawa da dama na alfahari da harshen, musamman ma matasan da suka tashi a Turai da ke kokarin ganin su ma ba a bar su a baya ba.
Sunana Hafsa kuma an haife ni a England, London City Passage. To, da ake reninmu iyayenmu shi suna insistin muna Hausa, isa ba mu Turanci da su. Ko da mun dawo abin nan yaren da ka fi saba da shi shi ne Turanci don ka fita waje Turanci da aka yi har ka dawo gida. Isa muna dawo gida na ce muna tabbas dole sai mun yi Hausa. Isa yanzu na je wurin mama na kuma na je wurin baba na nace to ga abin da nake bukata in ban fadi cikin Hausa ba tankana. Isa cikin haka nan muka iya Hausa.
To idan muka koma ga masana ilimin harsuna kamar Dr. Umma Aliyu Musa, malamar Hausa a Jami'ar Hamburg da ke Jamus, ta ce tabbas iyaye Hausa na iya kokarin su wajen ganin yaran su sun tashi da harshen na uwa.
Na san yara kuma ina mu'amala da Hausawan mu da suke da yara a nan. Na san cewa sukan samu kansu da kalubale da dama wajen kokari ko kuma yadda za su yi su ga cewa yaran su sun koyi harshen uwa sosai. Saboda idan suka fita waje dama an ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarshe. Idan iyayen ba su ne suka koyar da su harshen uwa ɗin tun daga tushe ba, sai zaman cewa yaran ba sa kamawa. Shi ya sa mukan sanar da iyaye cewa babban abin muhimmanci shi ne ya zama cewa a koda yaushe idan za su yi magana da yaransu to su yi amfani da harshen Hausa zalla. Sannan kuma bugu da ƙari idan iyaye suna nuna ma yara wasu drama haka nan ko fina-finai na Hausa zai taimaka wajen buɗawa yara kalmomi kai na Hausa wanda zai daga inganta yadda suke magana da harshen Hausa. Sannan kuma mukan ga wa iyaye a tsara da littattafan Hausa ga su nan Burjik akwai irin su taskar tatsuniya wanda Bukar Usman ya wallafa to akwai labarai kala-kala na su gizo da koki duk irin wannan dai kuma ko ma a yanar gizo ne mutum yana son labaran Hausa hakan nan akwai na sauraro akwai kuma na karantawa wanda idan bayan harshe da ake yi ne a cikin gida aka daga cusawa yara sha'awar kallon abubuwa na Hausa ko da fim ne ko drama ne ko tatsuniya ko kuma karantawa yakan taimaka musu.
To ga masana a harshen na Hausa kamar Dr. Constance Ashalin da Zanishiya da ta ƙirƙiri littafin bebaye na Hausa da aka fi sani wato da Halima ‘yar Fulani tana dai ganin cewa yanayin rayuwar Turai ya taka rawa sosai a ƙalubalen da yaran Hausa ke cin karo da su. Sai dai duk da haka ta ce akwai buƙatar a zage damtse don shawo kan ƙalubalen.
A ƙasashen Turai ƙalubalen da harshen Hausa ke fuskanta shi ne akwai yaruka daban-daban da ke kewaye da harshen wato kalmomin waɗannan yaruka irin su Ingilishi ko Faransanci suna shiga harshen Hausa. Da yawa Hausawa da ke ƙasashen waje suna haɗa harshe biyu ko kuma su saka kalmomin harshen da ke kewaye da su cikin maganarsu. Haka ma ai an su haka suke yi tunda suna zuwa makarantu inda ba cikin harshen Hausa ake koyarwa ba. Ko da yake a ƙasar Hausa ma ana samun irin wannan. To, a zamaninmu bunƙasa harshen Hausa ko a ƙasashen waje ba shi da wuya. Tunda yanzu a kafofin sada zumunta duk ana amfani da Hausa. Shafukan sada zumunta irin su Facebook ko YouTube inda ake iya tura saƙo ko tattaunawa da abokai ko kallon fim-fim na Hausa wanda ake cewa Tollywood duk wannan a shekarun baya babu shi. Kuma a ra'ayina ƙalubalen da harshen Hausa ke fuskanta a ƙasashen Turai a wannan lokacin ya fi ƙalubalen da harshen ke fuskanta yanzu.
To a yayin da muke shirin naɗa tabarman shirin, Sadiq Jibrin da a baya muka tattauna da shi ya ce yanzu yana shirin zuwa Najeriya kuma burinsa ɗaya ne ga ya iya harshen na Hausa kafin ya koma Ingila. Yace yanzu ina shirin zuwa Najeriya don na je na koyi Hausa. Na miki alƙawarin idan muka sake haɗuwa za mu yi hira da ke da Hausa. Da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, ta mutu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga birnin Bonn na tarayyar Jamus.